pour Yakuba Ouédraogo à la réalisation.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washarif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Dojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya. Ya ku da aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa madara a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta shahu wata a gidanmu ta kwana 14 shagar wata ko kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba ba.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar ko su tafiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki a gwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata ɓarna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taɓa jiragen a wani ƙoƙari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi ya fi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taɓa jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa ɓarna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman ɗauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne ɗauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madugun ƴan adawa ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tani dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da ƴan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny da yana zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyon bayan kudirin.
an ji ba kada maryan za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya inda ofishin babban mai shari'a jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babban kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murja kunya kamar da yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano
A ranar Talatar makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'a musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yada zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani da daga cikin laifukan da ake hukumar murja kunya da aikatawa wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun al'amarin da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar talatin nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata to amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya al'amarin da ya tada kura a tsakanin al'umma sai dai misbahu lawan kofar nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya rashin jihar Kano na cewa
mugun ba da ita karshen mako mun ba da ita a ranar alhamis wanda a ranar alhamis zai kama 15 ga wata an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata saboda haka muka danka mata kaga mu ajiya ce gare mu
yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take
to mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda za mu aje ta
wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danti ya musanta
ba shakka tana cikin gidan gyaran hali amma ana cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din so su kuma suna bincike kaida ina wannan ana bincike ko wuce ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi amma kamar natan ka tana cikin gidan hali da ba za a izuwa kai tsaye su ce mata a ba su ita ba dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi haka ba
me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin yan siyasa wala Allah jami'an gwamnati
shi madai gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da yake saboda akwai ramayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin tenti tun da abin da kotu wannan ba gwamnati a ciki
kamar kwamishina na cewa ko misƙalin zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja
gwamnati sha'awa ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba
amma dai ta damu da zancen murja kenan
wai dai gwamnati da cin murja ita da mu da kowace al'umma
daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu baba jibo ibrahim shine kwakakin kotun Kano
to wannan shine abin da muke so mu gano shine muke so mu gano akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabta da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa
daga karfe 9 na safiyar yau talatar nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani Mahmud Ibrahim Kuri muryar Amurka daga Kano Nigeria
to madalla an gaida Mahmud Ibrahim Kuri masaro ana karane da sashen Hassan Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na sadarwar Facebook Twitter da Instagram yanzu ga Maryam ta sake shigowa da cigaban labaran duniya
A jamhuriyar Nijar kungiyar alƙalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karɓar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar ƙasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaƙi da mahaddama dukiyar ƙasa jim kaɗan bayan bayan wata ganawa da Janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu. Shugaban hukumar Kwaldef Colonel Abdulwahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan ƙasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu. Dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Kwaldef, ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alƙali ta saman daɗi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abin da ta kira yunkurin haɗa rikici a tsakanin ɓangaren zartarwa da na shari'a. Kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana ɗauke da haɗurra masu yawa dangance da abin da ya shafi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga dihin juna.
Hasali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa, a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shirye aka da ko bai aka taba. To cewa da shi shugaban Kwaldef bai cewa za su amsu dosi daga gaban shari'a su su maida wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Kwaldef don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na saka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Niger, General Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Niger suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin General Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Niger a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Niger ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Niger da Nigeria, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, General Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, jini ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya jibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umarnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna idan ya raga shi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin baya a Yamai. To mun je ta bakin shi shugaban Niger din. To su ɗan Niger din me suke cewa game da fitar Niger daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar fara hula wadda ake ce ma Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabiri da yanka diba wadon kasashe guda uku, wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki, don haka yau su da abaya din su ce su ne ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman cigaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba wadon kasashe banda suna samun baya, yau suna da matsalolin tsaron kasa. Suna da matsaloli da makwabtansu da dama idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan to su waɗannan kasashe Niger Mali da Burkina ba su da tekun Mali ba su iyaka da teku kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa kasar mu wani ƙaimi ya ka ƙara sa talakawa saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba
haka ne to maganar fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shine babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da duba kuma ga dandano
wanda matashi da aka dauka ni ga nawa gani wa'anga hukumta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali za ta da takunkumi ko guda lafiya nan ita da Faransa amma sa cikin Faransa yana can Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su kidan an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure kukun kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kan mu ciki kinin wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Niger bane ba duk dan ta'adda daga Maiduguri sai ne sake yi su ba mai babu daji za ka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka sai za ka hiddata sai ka ce ha Faransa zo ka kai mini dawo soje bakin bodin Niger da tattare ni ta ka ta alƙawari daga Najeriya su zuwa kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya Najeriya president kin Najeriya president kin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abun da Najeriya ba
tattalin arziki wai ka san da mu ko haƙi ba mu yi nan Niger
daga Najeriya ne ake ka haƙi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani
ne yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau wace wakilin mu na birnin Yamai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gegen yan siyasa guda biyu wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din ina muku magana Alhaji Tahir Gimba da kuma Intini Kar Alasan a wannan tattaunawa ta yau shi Tahir Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun wace wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta
ita Syria wuce daga gari sun sun ga juyin mulki sun kara a cikin rin da aka kawo ya kuma ga wani da kanshi na san shi wannan saka don minista ta mai bayar da yawa gidan shi Syria wuce nan ya kuma ga wani Lagos an kawo ta inda sun san ke
ana yin tar da 75
shi ma general ne mai juyin mulki sai da kwanciyar littattafan kamili don zama janar na Niger lamijana yana general na wata waltattar don Burkina musa Traore yana general na Mali kirinku na benin wunyi taya kwanan ne shi ma a wunyi taya kwanan ne ya yi yi mulki shi ma ya hau na Murtani to an ka diba wa an ka tambaya wani waye mutane shi ne ya gidi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji na su gobe miki ko da suna gaza kata ko ya zai je shi gaza
amma suna cewa kamar da amma sai tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji ba wai ainihin
sojoji su ba abun ya jama'a general ne da to boshi ba kuma wanda president ne to idan ne mu garce kin take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce waje ku kasa al'umma ta Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka kawo ECOWAS da sunan ba to abin da ya samu shi fuda so mu fuma su baki sun ga samu ka tsoro kuma so mu su baki uku so go so 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 hinda ko da mu planning ta tana arziki na gaskiya yoshi mu sai da ka buga kudin ka ba baka san inda aka zancan shi sai da wayin ka ji ba faransanci community economic digital la fin dubo to ina e komishi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya
ba amma har yanzu ayyukan kasashen nan ba su fita daga IMF ba dake kula da harkokin
su tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanci kana da kuma baka da abin wani kinda ni yayi ne bai ba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya ga kana da talabar mota ne kana dore ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu
Allah ya yarda kan mu ci wannan matsayin da muke tsange da muke ciki shekara 50 fasaka ayin kusa 50 ne ko ken Niger da ken Nigeria ba mai raba su
president an tuka wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo shi bismillah ban gan shi ba ina ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kallon mu ne Burkina Faso kallon mu ne Nigeria kallon mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga suka amshi mulki da karfi da suka zo dukan su cewa suka yi Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a lokacin din suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amanar waɗannan mutanen ne kuma sun ci amanar waɗanda suka karkare sai da yawo saboda waɗanda suka karkare sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanun yafi
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Najeriya ta samu mulkin mallaka France a hukuri ta daga nan ko hukuri France shike duka muka zo muka yi kowa na busanni na hukuri France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna dibadin nan da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanda kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan yiyar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru na ji ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su dauki kafa da shi zuwa Tahiru Gimba ne makan adalci kuma Najeriya ce babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da yayi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president a Niger sai da ya tashi dauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotumta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yi magana ba a matsayin shi na shugaban mu a banda Najeriya da illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen namu ba za su ji daɗin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mu tai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji a Allah bai matakin da
mun ba mu fata haka ma
ba zan da aiki ne ga mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda nake ma matakin ne wanda ba a yi nazarin shi ba diba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayyaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki ne kan kasan da mu ko hatsi ba mu yi mun Niger daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani ko da wannan fara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka dike ka san ɗan Niger nan suka yi asara ka san ɗan Niger nan suka talauke ka san kai akwai ɗan Niger da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san kuma ban ka tabbir kusan da su ta amshe musu gidajen su kuma wai togo mu daga togo za a dauka dauko mana abinci sai an biyo Burkina kan nan a iso goshen mu to di ba mun ga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne saboda kaga mari ba ta da hukunta ko guda lafiya nan ita da Faransa ambasadan kin Faransa yana can e kafsa han ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e kafsa hel Niger ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su mune ke da takunkumi kuma waɗanda kasashe duka Mali ta ɗauki alƙawarin za ta yi zaɓuɓɓuka lokaci ya kai na zaɓuɓɓuka ba su yi ba Burkina lokaci ya kai bai san sabka to mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka sa muka tunci kan mu ciki kenan mu wanga sojawan wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin nishar bane ba
president ta yanzu ba maganar nan ta sai da yawo akwai gara ko kuwa baki alƙalin yar da ya bushe
ayyan kirago ya kwanta
ba ya ce amma ragon ya
tashi ba ta cikin sidiya shine alheri ga kasan shine alheri ga kasashen gana
kuma babu wata maganar gyara
ba mu amana tsayin amana rijiyar da ai ga IRS ga ICOS ga IRS ga sidiya a tattauna gyara gyaran da mu yi na hango da wangan ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki da dai ruwa da dai saki in ka bani gida ya sa maka gida in babu gida mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na IS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
a cikin gudawa ne ake faɗi babu wanda ke tana gyara yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa yi da tallabi ga man fetur ya hidi wane ne hidi wane ne ba kare albashi kowa ya sai gida ramu yake yana fita abin da turuwa ta aje a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gari in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole ita mu kuma dole mu haɗa garin mu ba wai zan can yanar ya wani ne dan wani alaƙa ya ce a ayyar da an gata ba da ta'addanci
yaƙi da ta'addanci
Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka taikai ba ma yanzu babu mai gonan gata ba kuma ba wani za ka taikai kiwo ba wani za ka taikai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma sai 20 bisa 36 sannan ya kanni na gaba duk dan ta'addan daga Maiduguri sai sai take sun ba mai babu dajin zaka shiga ka ce kike kin Najeriya babu shi wani kai shi gaban Najeriya an ka dauka ka tsaya ka kula da kasar ka ai ranta kin da kake ce ha faranti zo ka kai mun don soje bakin godan Niger da tattalin yin ta ta tsanta ko daga yanzu suka zuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka zuwa da machine su biyo ta dogon da tsaro da gidan ji
shi ma ni kai can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta ai da yi na sojojin da ta gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
ba da lam to bari mu jaburki anan sai Allah ya kamu rana wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kamu rana wato daga cikin abubuwan da zamu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce tafi dandana kudar ta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki dake tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na so mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da internet kar Alhassan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya
madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki ki a birnin Rafa dake kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka faki akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take da mayakan Hamas a Gaza
to baki ɗaya anan muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya sai editor mu ta wannan zangon Grace Aljeri Abdu da Dadi Balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin a washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC sai anjima.